sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 5 ga watan Satumban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hanifa za ta ba mu kanin labarai.
Jami'ai a Pakistan a jiya Lahadi sun yi taske mafi girma a kasar wanda ke lardin Sindh na kudancin kasar ya cika da ruwa zuwa mataki mai hadari. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gargaɗi kasashen Turai da su shirya shiga mawuyacin hali lokacin sanyi yayin da kasar Russia ta rage yawan man fetur da iskar gas. Shenzhen cibiyar fasahar lataronin kasar China da ke kudancin kasar ta ce za ta ɗauki tsauraran matakan taƙaita yaduwar cutar COVID-19 daga yau Litinin.
Kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wasu dalibai ɗan Najeriya da suka kammala karatu a jami'o'i daban-daban na kasar Sudan sun yi kira ga hukumomin kasar da su tabbatar cewa an yi adalci ga waɗanda rikicin kwanakin baya a lardin Damazin na kasar ta Sudan ya rutsa da su.
A kwanakin baya an samu ayin tashin hankali tsoma a wani yankin sun ta'ajima Damazin wanda har wasu an kashe wasu daga ciki wasu an sun baje ajan su wasu tarwa tsayan saboda haka muka yi wannan taro don mu kira wanda yake da hannu a wannan hatsaniya daga an hukunta ji domin adalci shine ainihin an hukunta mutum da yake laifi kowaye.
Za kuma ku ji cewa hukumar NPDC ta ce ana bukatar naira trillion 33.1 akan ayyukan inganta yankin arewa maso gabashin Najeriya. Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bar mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jami'ai a Pakistan jiya Lahadi sun ce tafki mafi girma a kasar wanda ke lardin Sindh na kudancin kasar ya cika da ruwa zuwa mataki mai hadari sanadiyar ruwan sama mai yawa. Suna masu gargadin yiwuwar a samu karin ambaliya a gundumomi da kewaye. Sannan suka yi gargadi ga mazauna kauyukan da su kaura a daidai lokacin da ake hasashen sake ruwan sama mai yawa. Wannan al'amari ya sa hukumomin larduna sun kula shingen tafkin na Manchar saboda ruwan da ke ta cika ya kwarara zuwa cikin kogin Indus da ke kusa maimakon mamaye wuraren da jama'a ke da yawa. Ministan yada labaran lardin Sharjil Maimun ya ce duk da haka ruwan da aka sako ta wajen huda tafkin zai shafi kusan mutane 125,000. Maimun ya shaida manema labarai cewa alatilas aka yanke wannan shawarar amma dole ne a dauki matakin. Ya kara da cewa tuni gwamnatinsa ta dauki matakin kwashe mutanen kauyuka zuwa mafaka. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gargadi kasashen Turai da su shirya shiga mawuyacin hali lokacin sanyi yayin da kasar Russia ta rage yawan man fetur da iskar gas da take tura ma Turai saboda ta rama goyen bayan da suke baiwa gwamnatin Ukraine a yakin da take yi da mamayar Russia. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo na daren Asabar bayan da Russia ta rufe wani babban bututun iskar gas zuwa nahiyar, Zelensky ya ce Russia na shirin kawo matukar cikas ga dukkan mutanen Turai ta bangaren makamashi a wannan lokacin sanyi. Russia dai ta dora alhakin al'amarin kan lalacewar na'ura da kuma tasirin takunkuman karya tattalin arziki da Amurka da kawayenta suka kakaba mata. Kasashen Turai da suka aike da makamai ga gwamnatin Kyiv tare da taimakawa mayakanta horo sun zargi Russia da amfani da kudin makamin makamashi da suka saya daga Moscow. Shenzhen cibiyar fasahar lataronin kasar China da ke kudancin kasar ta ce za ta dauki tsauraran matakan taƙaita yaduwar cutar COVID-19 daga yau Litinin. Yayin da birnin Chengdu da ke kudu maso yammacin kasar ya bada sanarwar tsawaita dokar hana fita yayin da kasar ke fama da sabbin bullar cutar. Shenzhen wacce ta shiga cikin kulle a ƙarshen mako a ranar Asabar ta bada sanarwar wani sabon zagaye na gwajin COVID-19 matasha alwashin amfani da dukkan abin da take da su da jin cikakkiyar damara tare da daukar duk matakan da za a iya dan kawar da cutar a gefe guda kuma hukumar birnin Chengdu wadda ta sanya mutane miliyan 21 cikin kulli a ranar Alhamis ta ce birnin zai ci gaba da hana zirga-zirga a mafi yawan sassan sa kuma ta gudanar da karin gwaji daga Litinin zuwa Laraba kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
nan ba da jima'a ba Hanifa za ta kawo mana karshen labaran duniya amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin wasu dalibai ƴan Najeriya da suka kammala karatu a jami'o'i daban-daban na kasar Sudan sun yi kira ga hukumomin kasar da su tabbatar cewa an yi adalci ga waɗanda rikicin kwanakin baya a lardin Damazin na kasar ta Sudan ya ritsa da su kungiyar tsoffin daliban ta kuma buƙaci gwamnatin Najeriya da ta mai da hankali wajen kare haƙƙin ƴan ƙasa da ke zauna a ƙetare daga Kano ga wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani
a cikin watan Yulin da ya gabata ne wata hatsaniyar kabilanci ta wakana a lardin Damazin tsakanin ƴan ƙasa da mazauna Sudan ƴan ƙasashe makwabta musamman ƴan Najeriya al'amarin da yayi sanadiyar lalata dukiyoyin mutane da lalata gidaje da raunta kimanin mutane 10 yayin da wasu mutane 3 suka mutu kodayake mahukuntan ƙasar ta Sudan sun taka rawar gani wajen dakile tarzomar kafin ta yadu amma kungiyar tsafin dalibai da suka yi karatu a kwalejoji da jami'o'in ƙasar ta Sudan ta jaddada bukatar da ke akwai ga hukumomin na Sudan su ƙara kaimi wajen tabbatar da adalci ga waɗanda tarzomar ta shafa
abin da ya faru a kwanakin baya an samu ayyukan tashin hankali sai kuma a wani yankin sun ajiye Damazin wanda har wasu an kashe wasu daga ciki wasu an sun bugi a jansu wasu tarwatsa an ainihin family ga wani an ruguje su to saboda haka muka yi wannan taro don mu kira wanda yake da hannu a wannan hatsaniya ga an hukunta shi domin adalci shine ainihin an hukunta mutumin da ya laifi kowa yi domin a samu da kasar Sudan kasa ce take daukan take da kowa akwai jinsi iri-iri akwai kabilu kala-kala yare iri-iri a san kuma suna zaman lafiya ba su da wata matsala saboda ainihin kyakkyawar fahimtar kuma kowa ana kokarin ga an kare haƙƙin sa an girmama shi an mutunta shi ana musu dan adam asu mutunta sosai dan adam yana da ainihin kima to wannan kimar da irin yadda muka rayu muka ce kima tsara a ce ana irin wannan kuma an kyale ba daidai bane
Imam Aliyu Abdulkadir Abdulkadir kenan naibin limamin masallacin Juma'a na Alfurqan a nan Kano kuma shugaban kungiyar tsafin dalibai ƴan Najeriya a kasar Sudan tarihi ya nuna tun kimanin shekaru 70 da suka shude ne ƴan Najeriya ke halartar kwalejoji da jami'o'i a kasar ta Sudan domin karatu a fannoni daban-daban na rayuwa Dr. Umar Datti Abdullahi na cikin waɗanda suka kafa kungiyar tsaffin ɗaliban shekaru 22 da suka gabata.
Ɗalibai na farko da suka fara karatu a Sudan ya fara tun daga kansu Malam Abubakar Mahmud Gumi. Tun daga wannan lokaci ake zuwa karatu Sudan kuma har zuwa wannan lokaci ana zuwa karatu Sudan. Sudan tana da jami'o'i da dama masu yawan gaske. Waɗansu suna zuwa jami'an da suke Khartoum, waɗansu suna zuwa jami'an da suke waɗansu garuruwan da dama. Amma dai jami'ar da tafi ɗaukan nauyin ƴan Najeriya ita ce wannan jami'a da ake kiranta International University of Africa. Yawancin wanda yake karatu ma a wannan makaranta yana yin karatu ne kyauta. Zuwa yanzu ba za mu rasa kalla dalibi 20,000 zuwa 30,000 ba da ya je Sudan yayin karatu.
Baya ga yunkuri na kashin kanta game da wannan al'amari, kungiyar ta buƙaci hukumomin Najeriya su taka rawar da ta kamata wajen kare muradin ƴan ƙasar mazauna ƙasar Sudan.
A kungiyar ce mun tura ƴan uwa daga cikin kungiyar Sudan sannan ko muna kokari gaskiya mu ƙara gabatar da wani abu dan a taimaki ainihin waɗannan mutane. Wai an yi kokari an ta taba wanda kamata a taba akan a shiga a sa baki a ga yadda za a samu ainihin zaman lafiya musamman ita Najeriya da ta yi ainihin shuhura a duk duniya gaba ɗaya musamman a Afirka wajen kokarin kwantar da zaman lafiya kamar ya kira lalle mu ga cewa Najeriya ta shiga ta yi uwa ta yi tsaki wajen cewa ta ga cewa an samu zaman lafiya a wannan ƙasar Sudan musamman duk wanda aka an ci da shi ke kokari a ba da gudunmawa wajen mai ainihin kudu wanda ya rasa wani abu nasa ko gida ko masauni ko kasuwanci ko wani abu an taimake sa an sun koma ko ya koma ainihin harkarsa.
Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da ƙarshen labaran duniya.
Liz Truss wadda ake kyautata zaton za ta zama sabuwar Prime Minister Britania a wannan mako ta yi alƙawarin daukar mataki nan da mako guda domin shawo kan matsalar tsadar rayuwa da ta kunno kai sakamakon hauhawar farashin makamashi dake da alaka da yakin Ukraine. Sai dai Truss yayin da take magana da BBC a jiya Lahadi ta ki bada cikakken bayani kan matakin da za ta dauka. Tana mai nuni da cewa ba daidai bane a tattauna takamaiman manufofi har sai ta hau kan karagar mulki. Ta jaddada duk da haka cewa ta fahimci girman matsalolin da Britania ke fuskanta. Gwamnati ta kasa magance hauhawar farashin kayayyaki, rikicin kwadago da kuma tabarbarewar tsarin kiwon lafiyan kasar tun farkon watan Yuli, lokacin da Johnson ya bayyana aniyarsa ta yin murabus tare da haifar da takarar wanda zai gaje shi. Jam'iyyar Conservative mai mulki za ta bayyana wanda ya yi nasara a yau Litinin. Iran ta tsananta matakan da take dauka akan 'yan kasar mabiya addinin Baha'i, inda ta kama wasu mabiya 12 da take zargin su da aikata sako da kuma alaka da Isra'ila a cigaba da murkushe 'yan kasar wanda Iraniyawa da kungiyoyin kare haƙƙin duniya suka yi Allah wadai da shi. Kafofin yada labaran gwamnatin Iran a ranar Lahadin da ta gabata sun ce an kama mutanen ne a garuruwa daban-daban na lardin Mazandaran a yankin wanda nan ne ma a ranar 31 ga watan Agusta aka kame mambobi 14 na wannan addini wanda shine mafi yawan mabiya a cikin jerin addinai tsiraru da ba na musulunci ba a kasar. Addinin na Baha'i wanda ke da mabiya kimanin 300,000 a Iran kuma yana da mabiya kimanin miliyan 5 a duniya. Shugabanninsa sun ce mabiya na fuskantar tsangwama a Iran, inda ba a amince da aƙidarsu ba a hukumance a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar.
Kai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, hukumar NEDC ta ce ana bukatar dala biliyan 80 wato kwatankwacin naira trillion 31.1 wajen kaddamar da wani gagarumin tsari da zai dauki shekara 10 don aikin sake gina yankin arewa maso gabashin Najeriya da kuma fitar da al'ummar yankin daga kangin talauci da suke fama da shi. An dai dade ana fama da tashe-tashen hankula sakamakon hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram a wannan yankin. Wakilin muryar Amurka dake Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta aika mana da rahoton.
Hukumar ta NEDC dai ta ce wannan gagarumin tsarin na daga cikin bukatun shugaban kasa Muhammadu Buhari na ganin an farfado da jihohin yankin arewa maso gabashin kasar da ya fuskanci koma baya sakamakon hare-haren mayakan kungiyar Boko Haram waɗanda suka hada da jihohin Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba da Yobe. Kuma tuni hukumar ta hada masu ruwa da tsaki tare da gudanar da bincike a kananan hukumomi 121 na jihohi 6 dake yankin a wani mataki na gano hanyoyin da za a bi don cimma wannan manufa. Babban Sakataren gwamnatin kasa a Najeriya, Boss Mustapha, ya yi karin haske game da ci gaban da tsarin zai samar wa yankin.
Abinda ya sa aka yi wannan plan da aka fara shi an yi stakeholder consultation daga local government aka suma ma har aka zo kan jiha kafin ma yanzu ana magana da stakeholders, donor partners, ana zato ko United Nations ma za ta sa hannu da kuma 'yan kasuwa daga budget da ake expecting na about 31 trillion din nan kusan 80% zai zo daga abinda private sector ne ba ma daga kudin gwamnati. So an samu kowa a cikin wannan rumbun kuma ina son tabbatar mun bi wannan tsarin yanda aka shimfida shi za a samu nasara. Na tabbatar kuma da wannan tsarin za a samu canji a northeast kuma mutane za su samu koma rayuwarsu na da.
Hukumar ta ce tsarin ya kunshi shirye-shirye sama da guda 500 waɗanda za su inganta tare da sauƙaƙa ayyukan ci gaba na zahiri da zamantakewar shiyar da aka ware shekaru 10 don aiwatarwa wato daga shekarar 2020 zuwa shekarar 2030. Gwamnatin jihar Borno Babagana Umar kare zulum. Ya bayyana cewa tsarin zai matukar rage wahalhalun da mutanen yankin ke fuskanta la'akari da irin ayyukan da aka sa a gaba.
Mun samu wannan master plan din shi zai nuna mana yadda za mu tafiyar da kasan mu gaba daya. Wannan aiki sun yi shekara guda biyu kuma da sanin mutanen mu. So kowanne jiha a Borno da arewacin Najeriya zai duba wannan tsari don saboda ya gabatar da ayyukan da ya kamata za a yi don saboda a samu sauki a North East. Na tabbatar insha Allah ba yawan kudin ba ne za mu sa ido kuma za mu tashi mu tabbatar cewa kudin da muke da shi an kashe su bisa ga adalci wanda ya kama daga mutanen da suna kayuka har zuwa sama a state zuwa state governors da kuma ministocin mu za mu zanna da sarakunan mu mu tabbatar cewa abinda ya damu mutanen mu shine za a yi wannan tsari.
Babban shugaban ayyukan jin kai na hukumar Musa Umar Yashi ya bayyana wasu daga cikin nasarorin da aka cimma kawo yanzu.
Mun cimma buri abinda za a iya cewa kenan yanzu kuma kun san abinda ke fili kuka je North East yanzu za ku gani. Ana kaddamar da mu muka dora da cewa yawancin jama'ar mu suna cikin wani hali na maganan wanda ake kiran su yan gudun hijira. Dubbar cikin damu da suke cikin su fara sanin inda za su zauna. Kafin ka ce ko bo shugaban kasa ya bada umurni akan cewa to fomu gab mu fara gira musu gida na 1800 gidaje a Borno. Yanzu akwai ana nuna gidajen nan da ku gani. Gidajen nan bai fishi bai kai shekara guda ba. 1000 gidaje na wannan yan gudun hijiran mu aka bada gwamnatin jihar Borno ta fara ba su da tarar raba musu yanzu. Jihohin gaba daya sauran biyar din nan kowanne akwai 500 da muka fara an yi nisa.
An dai kiyasta kashe kuɗin aiwatar da aikin akan naira trillion 31.1 kimanin dala biliyan 80 wanda ake sa ran samu daga haɗin gwiwar masu ruwa da tsaki kungiyoyi da kamfanoni masu zaman kansu na ciki da wajen ƙasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Aka yi da Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashenhausa.com don samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Ciki da Gaskiya.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin Ciki da Gaskiya wanda har kullum yake bin kadin waɗanda aka zalunta. Ban kaɗo murdiya a kuɗin gado, yaƙi da cin hanci da rashawa, haƙoƙin ma'aikatan da suka yi ritaya ko waɗanda suka samu ƙalubale da dai sauran. A yau, za mu fara duba ɓacewar wasu mutane hudu a jihar Taraba da ake zargin jami'an tsaro ne suka salwantar da su. Ku kasance da mu cikin shirin. Suna Nasir Fili Hashin Gumel. Sabon shirin zai kai mu jihar Taraba kuma yankin karamar hukumar Bali a garin Gazabu, inda ƴan uwan wasu matasa uku da dattijo mahaifin ɗaya daga matasan suka bayyana cewa tun farkon shekarar nan ƴan uwan nasu suka bata-bat ko sama ko ƙasa. Biyo bayan gayyatar da ƴan sanda suka yi musu a garin na Gazabu da sunan bincike. Matasan sun haɗa da Musa Umar wanda asalinsa ɗan yankin Shana ne da ke kudancin Borno, sai abokansa Abbas Muhammad da Adamu Ayuba da kuma mahaifin Adamu wato Malam Ayuba. Ɗan uwan matasan mai suna Salman Gasi ya bayyana mana cewa tun farko dai an gayyaci Adamu ne, inda ganin bai dawo ba mahaifinsa ne mijin bahasi. Da hakan yasa su hudu duka suka fada hannun hukuma ko a ce da karshe hannun sojoji.
Sunana Salman Umar ne, ina karamar hukumar Jami'an Kudancin Jihar Borno.
Salman Umar, iya sunan da ake kiranka da shi kenan ko kana da wata inkiya?
Babu wani inkiya, a yankin mu dai Salmanu ne kawai aka sani da shi.
Yi mana bayani, akwai abin da kake so ka faɗa wanda ya shafi wasu ƴan uwanka waɗanda kake zargin an yi musu zalunci? Shin ba mu labari dalla-dalla mai faru ne?
To, asalin abin da ya faru dai ranar 23 ga watan 2 akwai ƴan uwan mu a jihar Taraba, karamar hukumar Bali yankin Gazabu. An tura musu ta hannun hakimin Gazabu, an tura musu saƙon gayyata domin su zo maganan gona. Daga zuwansu akwai Malam Ayuba, shine wanda yake zama uba a wurin yaran, amma ɗansa daga shike ɗansa guda ɗaya ne Adamu. to sana'an su da noma ne da ciwo wurin tunda suka je abinda muka san su da shi shine wannan sana'an su to dalilin kiran su kuma an kira su da aka kira su sai aka tambaya daga cikin su akwai mazauni cikin bali guda daya sai aka ce shi ya tafi ba da shi ba cikin lamarin bayan nan da safe shi malam Ayuba wato baban Adamu sai kira kanina Musa a waya akan cewa yazo su je su ji batun dan sa Adamu kenan a police station din tana hade da gidan hakimi
wato Salman ni ma da nake gida da kai ban fahimci bayanan da kike wuri waɗanda watakila za su saurari wannan shirin ka ce dai yanzu mu koma daga baya ka ce kuna da yan uwa a bali yan uwa ne ko dan uwa guda daya
kanina uwa daya uba daya guda daya ne daga cikin su sai abokinsa Adamu sai abokinsa Abbas dan Jambu ne sai baban Adamu Mala Ayuba
yawa su uku ne yaran kenan da kuma Mala Adamu baban
ɗaya Mala Ayuba Mala Ayuba
Ayuba to ba mu labarin daga nan kace an gayyace su ko ɗaya daga cikin su ko duka aka gayyata
kamar shi Mala Ayuba an umurce shi da ya kira yaran shi gaba ɗaya ne ana so ai wani bincike kansu ana so farko dai an gaya mata maganan gona da yazo sai aka ce bincike za a yi kan yaran shi to sai aka tambaye shi wanne yaron shi yake cikin bali sai shi Musa ne sai aka ce to Musa ya tashi ya tafi bayan tafiyan shi da sassafe sai Malam Ayuba ya kira waya yayi ta kiran waya ya kira shi sau takwas ma bai dauka ba kafin nan na tara ya dauka suka gaisa shi kai ka zo mu je batun dana Adamu ya haƙe ya kwana police station ne hade da gidan hakimin Gagaru to bayan zuwan Musa sai nemi abokin rakiyarsa abokin shi dan Jambu Abbas da ya raka shi su je su ji me ya faru da Adamu to daga zuwan su dai mu muna nan ne jihar Borno muna gida ba mu san abin da ya faru ba amma yanda aka ba mu labari daga zuwan su babu wata sai aka rufe su da su da Malam Ayuba da Tijo aka hada da Adamu guda hudu duka aka rufe
wato a ofishin yan sanda na wani kauye ma kake
Gazabu
kauye ne a Bali yake kenan
kauye ne yammacin Bali ne hanyar Kungana hanyar Jatau kenan hanyar Takum amma daf da Bali ne ba nisa to bayan wannan suka yi ne nan aka kira mu a waya aka gaya mu abin da ke tafiya to mu da suke dai ba mu san su da aikata wani laifi ba tunda suka tafi manoma ne bana ma sun noma amfani mai yawan gaske suna ta hidiman su a cikin zaman lafiya ko da kes din fada bai taba kai su gaban hukuma ba to hankalin mu bai tashi ba sai muka yi tunanin insha Allah dai mai gaskiya zai fita to sai labari yake zuwa mu daga garin Gazabu na jita-jitan jama'a cewa ai wannan yaran ranar da aka kama su da safe karfe 8 da dare karfe 9 na dare an kashe su an sa rijiya da muka je ranar asabar ran 26 kenan ga watan biyu muka yi tambaya sai aka ce mu sojoji suka aje su kuma sun zo sun dauki kayan su sun tafi da su
Salman Gasi kenan dan uwan matasan da suka bace ita mama ta ɗaya daga matasan ta bayyana mana halin ta tsinci kanta bayan bacewar mijinta a lokacin da take dauke da juna biyu take matakar bukatarsa
sunana na Amina
Amina min sunan mijin naki ne wanda ya bata
Musa
Amina Musa ku
eh
to Amina Musa daga murya ke mana bayanin yanzu wani hali kuke ciki ne ko kike ciki bayan labarin mijinki ya tafi Karaba kuma ba bu labarin sa zuwa yanzu
tun da lokacin da mijina ya tafi a yanzu kan gaskiya ni na cikin nauyin halin ne da yara kuma rayuwa
yaran naki guda nawa ne
guda biyu
abunda
ina da juna biyu
a yanzu haka
sosai a yanzu haka ina da wata takwas
wato kusan saura zan ce wata ɗaya ma in Allah ya yarda ki haihu kenan
sai haka ne
to wai ki taimaka miki a tsawon wannan lokaci
to kamar mu a sauran mutane magaddan shi da ke gidan na
sauran yan uwansa kenan irin su Salman da sauransu ba mu labarin wani labari kike da shi game da shi mai gidan naki da har yanzu babu labarinsa
gaskiya a hali yanzu kan ban da labarin komin lokacin da aka rube a ce mani yana raye a ce mani baya da rai dai har yanzu haka nan ne ke ban ƙari da ke nuna.
to Allah ya kyauta. Shin wani laifi matasan suka aikata? A kokarin bin kadin wannan akasi dan samar da ansa ga iyaye da iyalansu. Dan su san yadda za su dauki lamarin. Mataimakin shugaban kungiyar kare haƙin dan Adam na yankin Bali, Dr. Uba Muhammad Bali, wanda ya san labarin kuma ya nuna fargabar an salwantar da rayukan mutanen hudu.
Na farko abinda na sani shine ya faru akan waɗannan yara da ake nema. Na samu labarin an ce akwai mutane da aka kama aka kashe su a yankin Gazabu, wato yana nan a karkashin karamar hukumar Bali local government. To na je na bincika domin in tabbatar da ni da jama'a na me yake faruwa a wannan gurin. Sai lalle muka tabbatar da akwai waɗanda aka kashe su, amma mu abin da ya ci mana tuwo a ƙwarya shine akwai mutane daban-daban da suka kawo mana report cewa an kama ƴan uwan ba tare da an kira su an gaya musu ga laifin da suka yi ba ga abin da suka yi ba, sai dai aka kama su aka kashe su. Mun samu report ɗaya, mun samu biyu, mun samu uku, mun samu har sama da haka. To babban abin da muke so ya zama jami'an tsaro sun yi, musamman na soja, da yana da kyau ya zama sun zo an tabbatar da laifinsu domin a kama su a kai su gaban kotu. Kotu take da alhakin yanke musu hukunci. Ba wai a kama mutum mai laifi da wanda ba mai laifi ba, ba a tantance ba da wani, haka kawai za a masa ne. Wani kuma bai san komai ba, haka kawai za a iya kama shi. To wannan al'amari mu gaskiya na ci mana to a ƙwarya, kuma muna kira da shuwagabanninsu da suke Abuja da waɗanda suke da madafin iko, suke da fada aji, yana da kyau a gyara aiki. Ba mu ji a kama mai laifi a masa hukunci kamar yadda doka ta tsara ba, amma ya zama ana masa hukunci a tabbatar da ainihin laifinsa ne ko kuma ba laifinsa ba. Har ga Allah akwai waɗanda muka san cewa ba sa daga cikin waɗanda ake tuhuma aka kama su ba tare da an san duk wani al'amarin da ya faru ba, su an neme su an rasa. Wasu a nan suke, wasu suna nesa, wasu kuma suna zaune a nan cikin garin Bali ne, wadda al'amarin ya zo ya ba wa jama'a mamaki. Mun rubuta report, mun tura, mun sake mun rubuta, mun tura. To al'amarin da ya shafi tsaro yana da bukatan gyara gaskiya.
A Dr. Uba, kwanaki kamar kake min wasu ma daga ciki kamar an jefa su a rijiya ne ko?
Akwai waɗanda aka jefa su a rijiya. Wannan tabbacin haka nake gaya maka, ba wai labari na ji ba. Akwai tabbacin waɗanda aka jefa su a cikin rijiya.
Dr. Uba Muhammad Bali kenan, mataimakin shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ne yankin Bali. Tun farko dai an ce an gayyaci Adamu Ayuba ta hannun hakimi kan wani batun gona. Lamarin da ya kai ga jami'an 'yan sanda sun rike Adamu. Kuma garin bin sawunsa aka rike mahaifinsa da abokansa Musa da Abbas. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura tare da tabbatar da dukkan masu ruwa da tsaki da aka ambata a shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman abokin aiki na Nazar Almel Hikaya, ni Sarki Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla, an gaishe ka Sarfi Hashim Gumel. Masu sauraro, yanzu kuma sai labarai a takaice.
A takaice, jami'ai a Pakistan a jiya Lahadi sun ce tafki mafi girma a kasar wanda ke lardin Sindh na kudancin kasar ya cika da ruwa zuwa mataki mai hadari sanadiyar ruwan sama mai yawa. Suna masu gargadin yiwuwar a samu karin ambaliya a gundumomi da kewaye. Sannan suka yi gargadi ga mazauna ƙauyukan da su ƙaura a daidai lokacin da ake hasashen sake ruwan sama mai yawa. Wannan al'amari ya sa hukumomin larduna sun bulla shingen tafki na Manchar saboda ruwan da ke ta cika ya kurara zuwa cikin kogin Indus da ke kusa a maimakon mamaye wuraren da jama'a ke da yawa.
To masu sauraro, anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya taya ni, da ba da umarni, da injiniyanmu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro, nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa Murya Amurka birnin Washington DC.